gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum daga birnin Washington sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41. Za iya kama mu a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Niger din za ku iya lalubo mu a tashoshin FM din radio amfani sarauniya da kuma niya. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake birnin Kumasi, sannan za iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
Ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, inda a yau ma 25 ga watan Maris din shekara 2019 shirin namu zai tattauna ne akan almubazzarancin wajen shagulgulan bikin aure.
Haka yake Amina, kin san yanzu yadda ake shagalin biki abin da ba a cewa komai, yadda ake kashe makudan kudade, sannan kuma bayan biki ka shiga cikin a shiga cikin babu wanda kudin da aka kashe wajen bikin wajen yin su dina ma kadai ya ishe su jefa nan shekara daya. Dan haka ne yau muka tuntubi wani malamin addinin Islama akan wannan mawdu'in.
Da abun fahimta a nan shine bai kamata maganan sadaki ta kawo wahala, saboda akwai wanda za a sa shi ya biya sadakin nan zai ajiye wani abu a zuciyar shi ta haushi saboda an tilasta mishi, kuma wannan abin zai iya zo yana ne shiga mu'amalar shi tsakanin shi da matan shi.
Sai kuma wani pastor ma yayi tsokaci akan wannan lamari.
Aure yau sai ya zama don kuɗi, don wata manufofi daban. Sa'annan kuma idan ka dubi yadda ake yin bukoki na auren Kirista yau, ya kai inda al'amarin sai dai mu ce Allah wadaran naka ya lalace, domin an sa batun kuɗi shine a gaba da komai.
To yanzu kuma bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abotawa to Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan almubazzarancin da ake yi wajen shagulgulan bikin aure. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Aqilu Rabi Ishawa zangon Daura, inda yake cewa Allah sarki yau da gobe masu iyawa magana suna cewa ma'ana masu kuɗi suke albazzaranci a bukukuwan biki, talakawa waɗanda ba su da komai sai kallo da fatan masu wannan ɗabi'ar za su ji tsoron Allah su daina, amin.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki, inda suka ce to a gaskiya dai samsam hakan bai dace ba, ku tashi lafiya.
To sai Awwam Mamadu Dumbar Niger, Allah sana faɗa wannan sunan daidai, inda cewa assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. To ni dai a gani na ba shi da amfani mu kaucewa abinda ana kaucewa abinda addini yace Allah ya sa, da fatan za a gyara.
To sai kuma amsa daga wurin Salisu mai shikafa song, Allah sana faɗi wannan suna daidai, inda yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika wasu suna wuce gona da iri wajen yin almubazzaranci da dukiya a lokutan bukukuwa kamar bikin aure, saboda suna ganin yin hakan wani abun burgewa ne. Sai dai mu ce Allah ya kyauta, amin.
To sai Muhammad Bako Jotkori da Magaran, inda yake cewa hakan abu ne da bai dace ba, har a musulunci babu laifi a kashe kuɗi a yi shagulgula amma tsaka-tsakiya.
To sai kuma amsar Muhammad Salis, inda yace ba almubazzaranci bane, shagalin biki ne.
Sai Sa'id Dogon Layi Rijau, inda yake cewa yau da gobe ai masu lai yake cin nama, ai matukar dai mutun na da hali, kawai a ci gaba da gashi.
Sai kuma amsar Adamu Muhammad mai nasara nasarawa, inda yace yau da gobe ikon Allah, to ni dai a wajena hakan samsam bai dace ba, domin kuwa yin hakan barnata dukiya ne kawai.
Sai Kadora da Gaga dan Fulani Walji daga jihar Bauchi da Haya da No Azare inda suke cewa salam yau da gobe. Ya kamata masu yin almubazzaranci a wajen aure su daina.
Sai kuma amsar sai ni sabon yaro dan Fulani inda yace salam BOA Hausa. Kuna yi muna jin daɗi fatan alkhairi a gare ku.
To sai an samu ta ƙarshe a yau inda ta fito daga Sa'adiya Musa inda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kankancin sadakin aure yafi albarka.
Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku.
To madalla yanzu bari mu je ga hirar da nayi da Malam Abdullahi Usman dan Juma akan wannan maudu'in. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To malam barka da shigowa cikin wannan fili namu na shirin yau da gobe, shirin matasa. Wa muka samu yau?
Okay, sunana Usman Abdullahi dan Juma, ni malami ne tare da makarantar Air Force anan.
To malam Usman, yau mun kira ne mu tuntube ka domin mu ji akan maudu'in mu na yau, shine kan yadda ake almubazzaranci akan shagulgulan biki na aure, wanda zaka ga ana kashe kuɗi yana hana ma maza su yi aure, zaka ga an sa sadaki da tsada, ko kuma a zo biki a ce sai an yi dina, sai an yi abubuwa da yawa wanda yana haifar da matsala sosai, ko da an yi auren ma zai iya sa waɗanda ma'aurata su shiga wani mummunan yanayi na rashin kuɗi da abubuwa. To me addinin musulunci ya tanada akan wannan lamarin?
Dama ita aure asalinta kuma duk abin da Allah ya sara cikin shari'ar shi, ba abin da ya sara da yake da wuya. Allahu alaihi wasallam yake cewa khairun nikahi aisuhunna, wato mafi alherin aure shine wanda aka same shi mafi sauki. Dan abin da yasa in muka lura aure da aka yi shi cikin sauki shi ake samu lumana da kuma nishadi a cikin ta, saboda an gina shi ne kan fahimta da kuma kan gwaggwado ainihin abin da za a iya samu a lokacin auren, ba tattare da kariya ba da kuma ainihin zalunci da cin hanci a wayannan lokutan. A lokacin da mutum ke neman aure, in ma ya yi kariya ko kuwa a gidan da yake neman aure, a walatar da shi har ya fito da kanshi cikin matsayin da shi Allah bai ba shi ba. In muka ga inda maganar take a haka muka bita, sai mu ainihin neman bambanci me ke faruwa ne a da, inda sanda iyayenmu suka yi aure aka samu ainihin a lokacin ba a samu ainihin saki inda muke da su a yau, a lokacin ba wahala a cikin aure inda ake wahala a yau. Yau ana da komi a hannu, ga kudade a hannu, ga ainihin makarantu mutane sun je, amma ba su da fahimta ya ake zamantakewa da juna da sauransu. To sai mu lura cewa ainihin matsalan da aka samu shine inda approach da aka sa aka bi, aka samu juna, aka zo ana zamantakewa, ta ainihin ta take haifar da abubuwan da ake samu da shi yau a cikin matsalolin da muke da su a cikin aure.
To wasu mata da yawa sukan yi korafin cewa wai idan namiji bai sha wahala ba a yayin da zai aure su, ba zai taba daraja su ba, ba zai ba su daraja ba idan ya same su a sauki. Shi yasa suke sa masu matsanancin yanayi su kashe kuɗi su waye. Me zaka ce ma wannan lamarin?
Ai, ta wannan kuma offshoot ne daga abinda shari'a musulunci ta ajiye. Cewa sai namiji ya sha wahala kafin a bashi, wannan ba bai da alaka da shari'a musulunci. Akwai sharuɗan da aka ajiye game da namiji da mace a san da aka zo kan aure. Sharuɗan ba su da yawa, mu ne kawai cikin ainihin maybe alhadan da mutane suka samu kansu a ciki, ko kuwa zamantakewa wanda mutum ya tashi community ko mu ce communal influences da mutane ke samu shi yake kawo wayannan abubuwa. Sharadi na yin aure daga wurin namiji, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi a kai shine abu guda daya, zai iya hada har guda hudu, amma guda dayan shine abin da yake da muhimmanci a wurin Allah da manzon shi. Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato in kuka je neman auren mace, in ka je neman hannun wata mace a aure, to fa kun lura da abu guda daya. A cikin hadisi wanda ba a fahimci hadisin ba sosai, manzo Allah cewa yayi tun kaul marhali arba, wato an kan aure mata ne saboda abubuwa. Mutane suka yi aure ne, mutane yake suka yi aure saboda abubuwa nan guda hudu, amma shi a nashi ra'ayin sai zaɓi mana guda ɗaya wanda mu la'akari da shi, mu mai da hankali a kai. Wannan hadisi ba wai ya hana ka wayannan ainihin characteristics din mace guda uku bane, banda wannan guda ɗayan. Za ka iya haɗa mai kyau, za ka iya haɗa wanda take da kuɗi, ko kuwa suna da kuɗi a gidansu, ko kuwa suna da mulki a gidansu. In ka samo su tattare da cewa suna da imani, sun san Allah, sun san abin da musulunci ke buƙatar game da rayuwarsu, kuka haɗa da wayannan, to wanda ya samu wannan to fa bihi wa ni'ma, ya ci da kyau. Amma duk wayannan ainihin characteristics din guda uku, kar ku sa su ruɗe ku akan wannan guda ɗaya ɗin. Wannan guda ɗaya ɗin da shi ake zama ainihin nishaɗi cikin aure. In kyau mutum ya bi ya bi, da kyau ɗin nan tana da iyaka. In kuɗi ne Allah ke badawa, in kuwa wani mulki ne ita ma Allah ke badawa, yau kana da shi gobe baka da shi. Namiji kuma an umarci iyayen ko kuwa waliyan mace, in namiji ya zo a lura da abubuwa guda biyu. Na ɗaya shi ne ainihin addinin shi, na biyu shi ne kula da addinin da kai. Yana kula da addini, bai isa mutum ya ce shi musulmi ne amma yana wasa da addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum an tawdawna dinan wa khuluqan yati fazawiju, idan yazo muku wanda kuka yadda da addinin shi kuma kuka yadda ainihin da tabi'un shi, to ku bashi aure. To in muka lura a wannan zamanin da muke ciki, dukkan wayannan configurations ba a sa ta cikin aure, to ina za a samu ainihin zaman lafiya? Allah fa shi ya bamu umurni ne wannan auren, kuma ya bamu sharutan da za mu bi. Amma mun ɗauki auren sai muka aje sharutan, sai muka bi abinda zukatanmu ke so, shi yasa ake wahala. To wayannan wai sai an sa wai namiji ya sha wahala da yake ba. So da yawa ga mai kuɗi nan da sauransu, ya kashe kuɗi ya yi komi, kuma a zo a yi aure Allah ya jarabce shi kuɗin ba su a nan kuma. To in fahimta zai zauna cikin wa. So da yawa ga wanda bai da komi, yana da addini, yana rike da addini, yana riko da addini, kuma yana abubuwan da ya kamata, yazo kuma ana aure sai kaga Allah ya mishi albarka a rayuwar shi. To in muka sa cewa wayannan sharutan da muke bi shi za mu bi, a cewa ainihin ba irin solution din da a yau yanzu na gama karanta an yi organizing wani wai we can do your marital bliss, wanda one umma za su yi a Abuja. Wayannan fa ba wai wani maganganun da za a zauna a ce kai kai akwai kai kai, a wannan ne an shiga cikin wahalar ne. Kafin a shiga wahalar, solution din kafin a shiga wahalar shi ne ake dubawa me ya kamata mu yi. Mutane ba su lura da wayannan, in za a koma cikin aure gan ana samun saɓani, iyaye sun zauna sun yi magana, an kira malamai sun zauna sun yi magana, ba a samun jituwa saboda abin da ya kamata a lura da shi bil asli. Tun daga asali ba a lura da su ba, to irin wayannan suka haifar da wahala. Kuma irin wahalolin da muke ciki yau na maganar rashin zamantakewa, ta auratayya da sauransu, ainihin procedures din aure suka haifar da su.
To malam, bari mu koma ta fannin sadaki. Wasu suna cewa a musulunci an ce ana son a biya sadaki da yawa, wasu kuma suna cewa an ce a biya bakin gwargwado, me za ka ce?
To ainihin sadaki ana duba ainihin kiman mace ne, wannan ba saɓani cikinta. Mace in ta kasance wanda iyaye sun wahala a kanta ta wani ne a tura ta makaranta da karatu inda ya kamata, ta yi karatun boko, ta yi karatun addini, ba za a aje ta wuri ɗaya ba da wanda ba ta da ainihin wannan masanin na karatu ba. To wannan shi ne. To duk wayannan su ne consideration din da ake duba. Kama a wannan zamanin da muke, mutum ya wahala, yarinyar shi ta zama mahaifiyar ta Alƙur'ani, ta je makaranta ta karanta, to wayannan ana la'akari da su wurin hajiye sadaki. Amma wannan yana cikin abin da muke kiran appreciative values ne. appreciate balbawar su ne asali ba. Tun ma za a iya duba abin da shi kanshi yayi making akan kanshi ta halayyan shi ne da sauransu, amma ba shi mace ba tare da wani sadaki ne girma ba haka da sauransu. Abin da dai ake so kar a sa ainihin wani sharatin da shi namijin sai ya wahala kafin ya samu wannan sharati kafin ya zo ya yi auren da sauransu. So irin wa'annan bai kamata ba. Addinin Musulunci kam ta ba da dama abubuwa da yawa da mutum zai iya duba, kamar yadda muka sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wanda ma an ba shi aure saboda abin da ya sani kan Qur'ani, aka ce ka koya mata ya isa. Mu ma a wannan zamanin mun gan wanda in fact masu kuɗin da suke sa ainihin sadaki ya isa, masu ya kamata su nemi wani abu daban-daban da kuɗi da sauransu. Na taɓa tsawon auren da matan da miji suna aiki wuri ɗaya a nan Nigeria. Aka zo neman sadaki, matan ta ce ita sadakinta shi ne mijinta ya koya mata addinin Musulunci. A wani sadakin da ya kai wannan. Amma mu yau mun mai da duk abin da muke nema ya zamanto worldly value ne. To shi ne yake haifar da problems. Akan maganan sadaki, kamata a san iya biya. Wannan abin is it within his context cewa aka ce ya biya zai iya biya. Macen ainihin matan tana da wannan value abin da ake demanding. Wayannan su ne comparing factors din da ake duba sai a ce to gashi ga inda muka wannan. Kuma sadaki abu ne sometimes is debatable. Ya iya zo za ka iya zo a ce maka sadakinka 200,000 maybe inda aka ganka ka ce to ni fa ban da 200,000 amma ina da so amount. Wannan bai sa cewa namijin ya raina mace, saboda aure ba a gina ta kan wai zamantakewarsu abin da mutum zai iya ba kan sadaki shi ne zai kawo ainihin zaman lafiya ba ne. A yau mun ji akwai abin da ke sa a ce to sadaki daga 12,000 da sauransu zuwa sama. Yana da kyau, amma in ta kasance aure ta kai an samu mutane guda biyu wanda ba su da ma wannan ainihin asalin 12,000 da sauransu ba hana su aure ba, za su yi aurensu. So abin fahimta a nan shi ne bai kamata maganan sadaki ta kawo wahala, saboda akwai wanda za a sa shi ya biya sadakin nan zai ajiye wani abu a zuciyar shi ta haushi saboda an tilasta mishi, kuma wannan abin zai iya zo yana shiga mu'amalar shi tsakanin shi da matan shi. Abin da zai yanga bukata a matan shi zai iya fi abin da kafinta zai iya badawa. La'akari cewa shi fa irin sadakin da ya biya an a dole ce ya sa yake walatar da matan nan saboda ya samu ainihin man sadakin da ya bada. To irin wannan ya kamata mu lura cewa sukan kawo ainihin matsaloli cikin zamantakewa.
To madalla kaman mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Bari mu je ga hirar da Daula Salim ta yi da Pastor Gidado Yakubu akan wannan batun.
To barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe, bakwancin wa muka samu yau.
Assalamu alaikum, sunana Yakubu Gidado mai gida.
Wa alaikum assalam. nace yauwa yau ranar litinin muna magana ne akan zamantakewa shine yau muke magana kan irin almubazzaranci da ake yi kan shagulgulan bikin aure wanda zaka ga yana haifar da matsala sosai maza kansu suna kasa aure saboda wannan ko kuma ka ga namiji ya ji ya ci bashi ko ita iyayen amarya sun je sun ci bashi dan ai ƙarya kuma a zuwa ya aure a ci gaba da samun matsala saboda kuma wannan abun shi yake haifar da matsalan nan me zaka ce haka kuma me addinin Krista ya tanada wajen almubazzaranci a lokacin biki
Alhamdulillahi na ji dadi kwarai da gaske duka wannan tambaya mai tarin muhimmanci game da aure kuma aure ma musamman auren Krista akwai ababen da ya kamata mutane su sani game da auren Krista da farko so da dama zaka ji mutane suna cewa wai auren Krista auren zobe auren Krista ba auren zobe bane zobe wata alama ce ta alƙawari tsakanin namiji da na mace cewa ni na amince ni da ke mu zama masan aure ko mijin aure alamar zobin nan alkawari ne namiji da na mata cewa za mu yi zaman tare har abada har sai dai mutuwa ta raba to amma idan za mu koma ga ginshikin wato tushen menene auren Krista dole ne sai mu koma cikin littafi mai tsarki inda Allah da kan shi ne ya fara hada aure lokacin da ita Nana Hawwa'u daga kanmu Annabi Adamu Allah ya mara mace daga cikin jikinsa littafi ya nuna mana cewa Allah ya sa barci mai nauyi ya dauki kakanmu Annabi Adamu domin da shi kadai ne yake rayuwa Allah kuma ya ga cewa yana da buƙatar mataimakiya mai dacewa sai Allah ya sa barci mai nauyi ya kishi wanda ya nuna mana a littafin cewa Allah shi ya fara operation na farko daga cikin hakarƙarinsa Allah ya fito kashi guda sai ya yi wo mace da ita bayan da ya kammala wannan halitta na ita na Hawwa'u sai ya kawowa shi kakanmu Annabi Adam shi kuwa cikin hikimar da basirar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mahalicci kowa da komai da ya dubi na Hawwa'u sai ya ce lallai wannan nama ne daga cikin nama na kashi ne kuma daga cikin kasusuwa na dan haka za a kira ta mace kaga shi Annabi Adamu shine ya tsara sunan mace ma'anar mace kuwa mataimakiya mai dacewa to shi aure kenan da Allah ya yi wa ita na Hawwa'u ya ba Adamu ita guda ya mata katal bai mata biyu ba Allah na da ikon a lokacin da ya mata biyu ko ma fiye da haka amma da suke cikin shirin da Allah ya yi cikin halittarsa cikin tsarinsa cikin ikonsa da shirinsa ga bani adama ya shirya mutum guda mace guda sai ya danta ma shi Annabi Adamu a matsayin matarsa na halal to kenan ya nuna cewa auren Krista ya kamata duk wanda zai auren Krista ya sani da farko shi aure Allah shine ya kafa Allah kuma ya kafa aure da manufar dan namiji ya samu mataimakiya mai dacewa
na'am
to a wannan aure da Allah ya hada daga nan sai ya ba su umurnin cewa su hayayyafa su yadu su cika duniya ta wajen aure ba ta wata hanya daban ba amma yau abin takaici idan kuka dubi manufofin da mutane suke aure da shi akwai waɗanda suna aure dan sun samu yar gidan masu kuɗi akwai wanda ita ma za ta faɗa tamkar in ba ta samu dan gidan masu arziki ba ita ba za ta ma aure shi ba aure yau sai ya zama don kuɗi don wata manufofi daban sa'annan kuma idan ka dubi yadda ake yin bukoki na auren Krista yau ya kai inda al'amarin sai dai mu ce Allah wadaran naka ya lalace domin an sa batun kuɗi shine a gaba da komai har ma akwai iyayen da zaran saurayi ya zo tashin budurwarsu ko diyarsu za su dubi daga wani gida yake me yake da shi, da me yake takama, da wa yake takama. Sa'annan ga mugun tsari da ake yi na dukiyar da za a yanka, na tare-taren da za a yi, na tare-taren da za a yi. Sai ka ga in dai har ba ka da kuɗi yau, ya kai inda yawanci daga cikin samari suna cewa ba za su yi auren kirista ko auren kirista. Don me? Don an mai da auren kirista ya zama auren kuɗi, ya zama auren kashe dukiya ba bisa kan tsari ba. To cikin farko ba haka Allah ya kaddara ba. Aure ya kamata ya zama na danki, kin ganni, muna kaunar juna, kuma mun san da cewa Allah ya yi mana shiri mu zama miji da mata. To idan ka dubi yadda ake aure yau, da irin kudaden da ake kashewa, da irin budget da za a yi, na giya katan nawa, na minira katan nawa, kaya na miliyan nawa za a kawo, to wannan ya fita daga tsarin shirin auren da Allah ya yi wa kirista. Kuma bugu da ƙari, akwai iyayen da sun suka lalata lamarin gaba daya. Shi yasa yau matasa da yawa matasan kirista, waɗansu sai su ce ai tunda ba za su iya yin auren kirista, auren coci ba don ba su da kuɗi, bari kawai su buga ma yarinya ciki, ai za a ba su dan dole. Daga baya sa zo su yi gyara. Kaga an sa yaran nan sun shiga cikin halin da bai dace ba. An sa su sun shiga cikin halin da za su saba wa Allah. Don me? An kawo tsare-tsare na al'adu, ba na al'adun Kirista ba, na al'adun kabilu da gargajiya. Ya zo ya mamaye ainihin dabi'u na Kiristanci wanda litafin mai tsarki ya tsara mana. To don haka Kirista waɗanda suka shiga cikin waɗannan al'amura na aure, na kashe dukiyoyi, na nuna cewa na isa, sun race daga kan hanyar gaskiya, sun bar abin da Allah ya tsara da abin da Allah ya kaddara bisa ga tsarin da Allah ya yi na aure. Kuma babu shakka in har ta dalilin wannan suka sa matasa sun shiga zinace-zinace, don in ba su yi zinar a yi ciki ba, ba za a ba su tiyar ba, ba za a yarda su yi auren ba, to wannan Ubangiji zai hukunta waɗanda suka zama dalili, domin sun zama dalilin dusan tuntuɓe ga matasa. Kaga yau mutum ya kai shekara 30-40 yana cewa shi ba ya da kuɗin da zai aure. Aure ai ba kuɗi ba ne, ƙauna ce, biyayya ce kuma ga umarnin Allah wanda Allah ya kaddara. Don haka muna moran wannan zarafi don mu baiwa iyaye Kirista waɗanda Allah ya ba su kyautar ‘ya’ya ko maza ko mata, a yi musu tarbiyyar da ta dace a tsarin da Annabi Adamu da Nana Hawwa suka fi, ba su san juna ba, su ba ‘yan iska ba ne, su yi aure ne bisa ga umarnin da Allah ya umurce su da cewa don kaucewa zina ko zinace-zinace, to dole kowane namiji ya samu matarsa, kowace mace kuma ta samu mijinta. To ya kamata mu bi tsarin da littafi mai tsarki ya tanada a cikin littafin farawa sura 2, idan muka karanta za mu ga yadda aka yi auren farko. To in ko ba bisa wannan tsari muka bi ba, to ba auren kirista ba, ya zama auren kabila, ya zama auren al'ada, ya zama auren gargajiya, wanda kuma ba ruwan Allah a cikin wannan, tunda ba abin nufinsa ba.
To madalla a gaci da Pastor Gidado, dukkan su malaman biyu sun yi magana mai mahimmanci, mai ma'ana, kuma sannan sun nuna yadda duka addinan biyu suka tanada. Wannan yayi magana ya ce aure ƙauna ce, soyayya ne, haka yake, aure ƙauna ce, soyayya ne. Ni a nawar ra'ayin gaskiya, kamar yadda albazaranci yana rage, yana hana ma wasu yin aure, za ki ga an zo za a yi aure wata saboda ma mijin bai da halin da zai yi dina da na biki, sai kiga an fasa auren, ko kuma bai da kuɗin da zai kashe, ko bai da kuɗin da za a yi wani anko ko wani ashiri.
Wata mamma ta gwal ma a cikin laifin nata bai ta ce ta fasa.
To bai kamata a ce wannan duk shine za a kalla a wajen yin aure ba, saboda shi arziki na Allah ne, kuma shi aure ana yin shi ne don raya sunna duka addinan biyu haka ya nuna. Bai kamata a ce wai abin duniya bane ba shine ginshikin zaman aure, wanda gobe za a iya zuwa a yi auren sai kaga an fara samun matsala. Akwai mazan da suke zuwa ma su ara-aran kaya su zo su kawo lefe, sai kaga cewa ba ma kudin shi bane, ƙaryan arziki ne da komai. To da fatan jama'a za mu gane a daina irin wannan ɗabi'a, Allah kuma ya taimake mu.
To duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na ajiya na gabatarwa
Amina Buhari
ne Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu dauke da wani sabon shirin na yau da gobe.